الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna biyu ga watan Rabiul Akhir, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 28 ga watan goma shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdillahi Muhammad Guni Ismail Al-Bukhari Rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Saboda Allah sai ka ba da misali za a iya fahimta. Na'am. Wai dangane da karanta suratul Kahf a ranar Juma'a, shin ya keɓanta ne ga wanda ya je masallacin Juma'a? A'a, iya abinda ya zo karanta ta a ranar Juma'a kuma ba tare da ƙayyade lokaci ba. In aka ce ranar Juma'a tun daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana, wannan shine yini a shar'anci, farkon yini ketowar alfijir, ƙarshen sa faduwar rana. Iya yadda ya saukaka gare ka a cikin wannan yini shine zaka karanta suratul Kahf, kuma sakamakon duk wanda ke karanta ta a ranar Juma'a idan Allah ya kaddara ya riski lokaci na kullowar Dajjal, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bashi tsaro da kariya game da fitina ta Almasihi Dajjal. Gane ku? Kenan ba sai a masallacin Juma'a, tun da safe ko tun bayan asuba ka samu damar karanta ta, za ka iya karanta ta a yinin Juma'a. Kamar kan tabarma a ajiye shi, wai ajiye Qur'ani akan tabarma, hakan shine daidai, inda zaka iya zama wuri tsarkakekke nan ake ajiye Qur'ani. Kasancewar ana taka tabarma ana wucewa baya hanawa a ajiye Qur'ani, saboda ba wani nau'i bane ba wanda yake na kaskantawa. Shi do abinda ya zamanto babu kaskantawa, babu wulakantawa game da littafin Allah, to wannan ba laifi bane. Kamar yanzu misali, ka aje Alkur'ani sai kake jin tsoron iska in ta buga takaddun Alkur'anin za su iya watsewa, to ba laifi bane ba ka dauki wani dutse ka aza masa, saboda wannan dutse da ka aza ne domin ka danne wannan takaddu kar iska ta yi gaba da su. Amma yanzu misali, ka dora wayarka akan Qur'ani ko ka dora ɗan makulli akan Qur'ani, wannan baya dacewa, in dai ba da nihin danne takaddu bane ba kai. Me yasa? Saboda hakan babu girmamawa, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Darasi da ya gabata da ce mafan Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu ahadithil anbiya, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na labarun annabawa. Darasi da ya gabata mun gama babi na 8, hadisi na karshe a baban shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa lamma nazalat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, lokacin da wannan aya ta sauka, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ayar na cikin suratul an'am, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu. Wanda ita wannan aya tambaya ce ta musamman, Ubangiji ta'ala ya lakanta ma bawansa Ibrahim alaihi salam cewa ya tambayi jama'arsa, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamuna, wace jama'a ce daga cikin jama'un nan guda biyu masu tauhidi da mushrikai, wace jama'a ce mafi cancanta game da samun aminci da nutsuwa da walwala da jin dadi a nan duniya haka a makoma lahira, in kuntum ta'lamuna, in har kun zamanto kun yi sani ku fada mana, mu ne masu tauhidi ko kuma ku ne mushrikai? Kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada amsa ya ce allazina amanu, ai humul lazina amanu, su ne waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, walam yalbisu imanahum bi zulmi, ba su gauraye imaninsu wato da wani zalunci. Sai ya ce ula'ika lahumul amn, waɗannan su ne suka cancanci aminci, aminci wanda yake mutlak a nan duniya da makoma lahira, wa hum muhtaduna, Ubangiji ta'ala ya ce kuma su ne shiryayyu zuwa duk wani abu da suke buri, to su ne za su cimma burinsu. Lafazin al-iman anan shi ne bai ma'ana at-tauhid, su ne waɗanda suka kaɗaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta, walam yalbisu imanahum bi zulm, ba su gauraye tauhidinsu da zalunci. Me ake nihi da zalunci? Anan shi ne shirka, kamar yadda Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake faɗa, kulna ya Rasulallah, sai muka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muka ce ya manzon Allah, ayyuna la yuzlimu nafsahu, wane ne a cikinmu za a samu wanda baya zaluntar kansa? domin ayar ta girmama akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta sauka rasa inda za su saka rayukansu suka yi abin ya girmama akan su tunda Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmi suka ce to a cikin mu wane ne za a samu wanda baya zaluntar kansa saboda duk abin da zaka aikata na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala zalunci ne kai shi kuma bawa baya kubuta game da aikin sabo saboda babu wani ma'asumi in banda annabawan Allah da manzanni su ne Allah ya ba su tsaro da kariya game da fadawa cikin ayyuka na ashiya qala sai manzon Allah ya ce da su ku kwantar hankalinku laisa kama ta kuluna lamarin bai zamanto ba kamar yadda kuke fada cewa a cikinmu wa za a samu mutumin da bai zalunci kansa ba yace laisa kama ta kuluna lamarin bai zamanto ba kamar yadda kuke fada lam yalbisu imanuhum bizulmi abinda Allah yake nufi da zalunci ana aibi shirk wato shirka domin Allah ya ambace ta da wannan lakabi a fadarsa shine manzo Allah yace awalam tasma'u ila qauli luqman ibnihi shin ba ku ji ba fadar luqman lokacin da yake ma ɗansa galgadi yana yi masa wasiya yace masa ya bunayya la tushrik billahi yace ya kai dana kar ka hada bautar Allah da wani kar ka yi shirka da ubangijinka yace inna shirka la zulmun azim domin shirka zalunci ne wanda yake mai girma babu wani zalunci sama da shi an gane ko don haka haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowane haƙƙi girma don haka shi ko zalunci tauye haƙƙin ma'abucin haƙƙi don haka babu wani zalunci sama da tauye haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala don haka wato wannan hadisi da malam ya zo da shi a baban wato yana nuna mana martaba da matsayi na annabi Ibrahim alaihi salam saboda anan karshe ne da annabi Ibrahim alaihi salam ya kai mutanansa bango ubangiji ta'ala ya lakanta masa wannan tambaya yayi musu tambaya kuma kai tsaye ubangiji subhanahu wataala yace ba su wannan amsa allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wannan aya kuma tana daga cikin ayoyin da suke nuna falala ta tauhidi tauhidi yafi komai falala a cikin dukkan ibadun da Allah subhanahu wataala ya shar'anta ma bayinsa tauhidi shine sababin samun aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi a wannan rayuwa ta duniya kafin makoma lahira don haka alƙawali ne Allah ya yi duk waɗanda suke kadaita shi da tauhid da ibada waɗanda suka nisanci shirka to Allah ya yi alƙawalin amintar da su a wannan rayuwa ta duniya kuma da amintar da su a makoma lahira shine wani malaminmu da Allah ya masa rasuwa ana kiran shi Sa'ud Al-Jarbu'i yana daga cikin malaman da suka karantar da mu fanni na hadisi a Jami'ar Madina muna shekara ta farko shine yake mana bayani game da yanayin kasas yake cewa wallahi da suna cikin kunci suna cikin talauci kasar Saudiya yana gaya mana yanayin da suke ciki yace jacen kaya da suke sawa in kasar Saudiya kusho da ake kawowa daga Masar ake kawo musu jacen kaya suna sawa yace bushashshen burodi daga Libya ake kai musu yace alhazzai na nan Afrika musamman Najeriya idan suka je yace wallahi su yan kasar Saudiya suke ma alhazzai hidima dan su dan samu abin da za su ci yace akwai kakan shi shine ladani wanda yake kiran sallah a masallaci na Zulhulaifa wani lokaci yace tafiyar da suka yi sama da tafiya kilo 60 a kafa suna neman abincin da za su ci yace to lokacin Malik Abdul Aziz Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, yayi kokarin wato da samun hadin kai na malamai aka ringa yakar duk wata shirka a wannan kasa, aka ringa kokarin gusar da dukkan waɗannan kibar kubbobi waɗanda ake bautar kaburra da sauransu da duk wasu abubuwa na bid'a. Yayi kokarin samun hadin kan malamai aka yaki irin waɗannan al'amura, yace kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kullo musu da arziki ta inda ba sa zato ba sa tsammani. Allah ya kullo musu da wannan arziki na man fetur, kuma ƙasa ta zamanto ƙasa ce amintatta, ƙasa ce amintatta. Za ka bar dukiyarka a waje ta kwana, kuma ka je ka dawo ka isko ta. To har yau babu wata ƙasa wadda take da aminci a faɗin duniyar nan sama da Saudiya har yanzu. Wannan kuma ba komai bane illa kwatantawa, gulgudan kwatanta tsara dokokin Allah subhanahu wataala, gulgudan abinda zaka samu na aminci da sauransu. Kuma daman maganar arziki kasar yanzu ba a magana. Kasashen nan da kake gani na arna na kafirai duk galibi da kasashen musulmi ne suke dogara tattalin arzikin, inda a ce kasashen wannan za su janye arzikin su waɗannan kasashe sun talauci. Diba dai kaga ɗan hayaniya da ta faru tsakanin su tuntuni yanzu sun fada cikin azuma iktisadiya, cikin matsala ta talauci da wannan. To don haka alƙawari ne na Allah, matukar bawa zai kwatanta tauhidi, kadai ta Allah da bauta. To Allah ya yi alƙawarin amintar da shi, zai rayu rayuwa daddada a nan duniya kafin makomarsa lahira. Kamar yadda Allah ya mana wannan alƙawari a can cikin suratul Nahl, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya aikata aiki nagari, namiji ko mace, halin yana mai imani da ubangijinsa, Ubangiji ta'ala ya ce mun dau alƙawarin rayar da shi rayuwa daddada tun a nan duniya kafin makoma lahira. A lahira ya ce walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, lalle ne za mu sakauta musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa. Kuma haka can cikin suratul Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sai ce ya'buduna ni la yushrikuna bi shay'a. To dan haka tauhidi shine sababin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa. Duk wata hayaniya da duk wani tashin hankali da duk wani bala'i da duk wata musiba ba abin da yake haifar da su a cikin al'umma face shirka wal iyazu billahi. To shine malam yazo da wannan hadisi wanda yana nuna mana martaba da matsayi na Annabi Ibrahim alaihi salam, shi da mabiyansa sune suka fi kowa game da samun wato cancanta game da samun aminci. Haka duk wanda ya bi sunna milla ta Annabi Ibrahim alaihi salam, to wannan aminci yana tare da shi har zuwa kiyama. Don haka Allah ko ya faɗa inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu sai ce wa hadhan nabiyyu wallazina amanu. Mafi dacewar mutane game da danganta kansu ga Annabi Ibrahim, Ubangiji ta'ala ya ce lallazina taba'uhu, lalle waɗanda suka bi Annabi Ibrahim akan wannan kira da yake musu na kadai ta Allah da bauta, sai ce wa hazan nabiyyu da wannan annabi, wallazina amanu da waɗanda suka yi imani tare da shi. Dan haka yadda Allah ya cancanta ma Annabi Ibrahim da mabiyansa aminci, to haka duk waɗanda za su yi koyi da Annabi Ibrahim alaihi salam akan wannan hanya kadai ta Allah da bauta har zuwa kiyama, to su suka fi kowa cancanta game da samun aminci. Gwalgwadan tsara tauhidin ku, gwalgwadan amincin da Allah zai ba ku, gulgudan matsala da bala'i da musiba da bayi suke fadawa gulgudan shirkar da suke da Ubangiji subhanahu wata'ala. Za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah babun yazifun النسلان في المشي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى تابعه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير أنا أبيه أنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني أنا عبد الله بن سعيد بن جبير أنا أبيه هو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. قال الأنصاري حدثنا ابن جريج هو المكي أنه قال أما كثير بن كثير فحدثني أنه قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي تردئه معها شنة لم يرفئه ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. مالم الله يجيكن سنافتا وتوانم بابيني واندكي بياني جمدا فدر الله سبحانه وتعالى فأقبلوا إليه يزفون. Shine malam ya ciro kalmar da take cikin ayar. Ayar na cikin suratu Saffat. Lafazin yazifun shine yace annaslanu fil mashi. Wato shine sauri a wajen tafiya. Me ake kiran shi a Hausa shine sassaka. Idan aka ce sassaka shi bai kai gudu ba, shi ko ya wuce tafiya. Kenan dan gudu-gudu a gane ku shine kenan a Hausa ake kiran shi sassaka, wanda shi ya wuce tafiya, shi kuma ba za a ce gudu ba. Shine Ubangiji ta'ala yake fada fa aqbalu ilayhi yazifu, wato sai ga maka jama'ar mutanen Annabi Ibrahim alaihi salam wato sun gabato zuwa gare shi ya zifuna suna sassaka, ma'ana suna gaggawa. Wannan kwa ya wakana ne lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam a ranar wani idi na mutanensa, wanda idinsu ne wanda yake na shirka, wanda kwansu da kwalkwatarsu gaba ɗaya suke fita wannan idi nasu. An gane ko? Ba a barin kowa a gida, matansu da mazansu da yaransu da manyansu gaba ɗaya ake fita. to al'adar su da dabi'ar su idan za a fita akan aje ma wato gumaka abinci, kowa sai ya kawo abinci ya aje a nan ɗakin su wanda yake na bauta, wai domin wai gunki ya sanya albarka ya dan taba, idan suka dawo sai su ci. An gane ko? Ai, babu rashin hankali da wauta da rashin sani inda aka sa gaba sama da rashin hankalin mushriki. To lokacin da za a fita Ibrahimu alaihi salam, kamar yadda Allah ya kissanta mana, fa nazara nazratan fin nujum fa qala inni saqim, yace da su dai ni ba ni da lafiya, don haka ba zan samu fita ba. Shi ku annabi Ibrahim alaihi salam ya kudirce iya abin da ya kudirce a zuciyarsa na aikata wani makirci game da gumakansu. To shi ne lokacin da sun tafi gaba ɗayansu, annabi Ibrahim alaihi salam sai ya shiga ɗakin gumakan nasu gumbautar. Dukkan waɗannan gumaka waɗanda suke dama da hauni na babban gunkin duka sai ya sassara su. Bayan ya yi ɗaiɗaya da su, wannan wato gatari sai ya rataya shi a jikin babban gunki, domin in suka zo suka ga yadda wannan lamari ya kwaukana dole za su yi tambaya. Shi kuma daman tuntuni ya riki hujjojin da yake so ya kai su bango, wanda Allah ne ya lakanta masa, wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun ali, ko kuma alimun hakim. To lokacin da suka dawo suka tarar da yadda wannan al'amari ya wakana, allolin su da suke bauta ma an yi ɗaiɗaya da su. To lokacin da suka dawo da gaggawa suka samu wannan labari, suka zo suka ga abin da ya wakana, to shine anan sai suke faɗa kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul anbiya, man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalim, suka ce lalle wanda ya aikata wannan ta'asa da waɗannan allolin namu lalle yana daga cikin masu zaluntar kansa, yana daga cikin masu zaluntar kawunansu. Sai wasu suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim, ai mun ji wani matashi daman yana aibanta su yana zazzagin su ana ce da shi Ibrahim. Suka ce to fa'atu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadu, ku zo da shi a gaban idan mutane a tambaye shi ko zai iya ba da shaida akan haka, ya shaida cewa shi yayi. Lokacin da aka zo da Ibrahim alaihi salam a cikin taron jama'a, aka ce masa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, ya kai Ibrahim shin kai ne ka aikata wannan ta'asa wato da allolinmu? Annabi Ibrahim alaihi salam sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha, wannan babban nasu da kuke gani shine ya aikata wannan ta'asa da su, shine ya aikata. Fas'aluhum in kanu yadikun, ku tambaye su ai in har suna magana za su gaya muku, ku tambaye su. A lokacin nan me za a yi? Ubangiji ta'ala ya ce faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun, suka koma a kawunansu suka yi tunani suka ce kai ku haku ne azzalimai. An gane ku? Sun manuki su ala ru'usihim, sannan sai aka sunkuyar da su akan kawunansu suka koma jahilcinsu da wautansu. Wannan ku daman wanda Allah ya kaddasa masa taɓewa da hallaka, ko mun bayyanar gaskiya game da kaman hasken rana ba zai karba ba. Suka ce masa laqad alimta ma haula yandiku, kai fa Ibrahim ka yi sani waɗannan allolin namu fa ba sa magana. Yace to afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilu. Yace to yanzu in ban da rashin tunani da nura da tsinkaye, yanzu ku ringa bauta ma wani ba Allah ba, ma la yanfa'ukum shay'an, wanda bai isa ba ya amfanar da ku wani abu ko mun kankantar sa in kun bauta masa, wala yadurrukum, kuma bai isa ba ya cutar da ku in har ba ku bauta masa ba, ko kuma wanda bai isa ba ya janyo muku amfani ko mun kankantar sa kuma bai isa ba ya ije muku tsanani ko ya yaye muku, sai ya ce uffil lakum, ya ce tur da ku, wali ma ta'buduna min dunillah, kuma Allah wadan duk wani abin da kuke bauta masa koma bayan Allah, afala ta'qiluna, shin yanzu ba ku hankaltar rashin hankalinku kun dora ibada ba a mahallin da ya dace da ita ba? To shine dai a ƙarshe dai ga iya makircin da suka kulla game da Annabi Ibrahim alaihi salam, suka hada wuta ta musamman domin su kone shi a sunan cewa su huta da wannan jayayya da shi Ibrahimu alaihi salam wato yake yi da su game da wato bauta ma waɗannan allolinsu. Shine dai a takaice dai malam ya zo da wannan aya domin kasancewar shi wannan babi yana da alaka da baban da ya gabata. Har yanzu dai ana bayani ne game da Annabi Ibrahimu alaihi salam, shine ya zo da wannan aya ya fassara mana kalma ta yazifun cewa annaslanu fil mashi, shine dai a Hausa ake kira sassaka dan gudu-gudu, wanda shi ya wuce tafiya amma bai kai ba ainihin gudu. Shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawman bi lahamin, wata rana an zoma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato daga shashen nama. An gane ko? Nama ne gashashe aka zoma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma naman karfata, daman naman da yafi kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin karamar dabba gaba ɗaya shine naman karfata. Manzon Allah da ya dauka ya tizga, faqala, sai yake faɗa yace inna Allaha yajma'u yawmal qiyamati al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid, yace ya ku jama'a ku san da cewa a ranar kiyama Ubangiji mai girma da daukaka zai tattara al-awwalina al-ummuna farko gaba ɗayan su, wal-akhirina da na ƙarshe, ma'ana farkon duniya da ƙarshen ta gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hada bayinsa a wannan yini fi sa'idin wahidin, a fuskar ƙasa wadda take ɗaya ɗaya. Idan aka ce sa'id, shine malamai suka ce kullu ma sa'ida ala wajhil ard, dukkan abin da yake shimfida a ban ƙasa, to a fili guda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hada bayinsa gaba ɗayansu a yinin alkiyama. Shine yace fa yusimi uhumud da'i, mi kira na Allah subhanahu wa ta'ala zai ji yadda su kira gaba ɗaya. An gane ko? Kira ɗai tak ne za a yi, amma gaba ɗayan duniya farkonta da ƙarshenta kowa sai ya ji kiran. To kaga al'amari na Allah, yanzu ka ɗauka in taro ya yi taro kai adadin lasifikoki ma ba su isa ba su jiyar da jama'a, to amma farkon duniya da ƙarshe dukkan waɗannan al'ummu Ubangiji ta'ala zai hada mu a fili guda, kuma mai kira nashi zai yi kira, kuma kiran sai kowa ya ji. Shine yace fa yusimi uhumud da'i, mai kira na Allah subhanahu wa ta'ala zai ji yadda su kira, babu wanda zai ce bai ji ba. Wayan fuzuhumul basar, kuma gani zai zartu a cikinsu, babu wani wanda ya isa ya koyi. An gane ko? Ba wani wanda ya isa ya koyi, gaba ɗayansu kowa a fili yake. Saboda ita kanta ƙasa a wannan yini ta canza game da yanayin da take a yau, domin ƙasa a yau akwai tudu, akwai korami, akwai duwatsu, akwai itace, akwai gine-gine da sauransu.
to yinin alkiyama gaba ɗayan ta kasa Allah zai yi mata libra ba tudu ba kurai waɗannan duwatsu gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya nike su sun zama tamkar kura abin shikewa wasu duwatsun sun zama tawunkar auduga suna tashi sama in suna tafiya wasu duwatsun sun zama yadda ka san tamkar jida girgije idan ya zubar da ruwa yadda yake sauri haka duwatsu gaba ɗaya za su gushe gabarin ban ƙasa a yinin alkiyama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa lokacin da aka yi ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam tambaya game da cewa wai waɗannan gingirma gingirman duwatsu yaya Allah zai yi da su a yinin alkiyama wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadhruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwajala wa khashat al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya dangane da duwatsu yaya Allah zai yi da su a yinin kiyama yace fa kulce da su yansifu harabi nasfa ubangiji na zai nike su nikewa ta musamman fa yadharu haqa'an kasa gaba ɗayan ta ubangiji ta'ala zai barta ta koma wani bagire sassafan wanda yake daidaitacce ba tudu la tarafi ha iwajan ba za ka ga kurani a cikin ƙasa wala amta ko tudu ubangiji ta'ala ya mata libir ba tudu babu kurani sai ya ce yawma idhin yattabi'una ad-da'iya a ran nan ne bayi gaba ɗayan su za su bi mai kira na Allah subhanahu wa ta'ala la iwajala ba wani wanda ya isa ya karkace ga wannan kira dole za ka karɓa kuma dole za ka bi ya ce wa khashatil aswatu lirrahmani a wannan yini muryoyi sun kaskanta ga ubangiji mai gamammiyar rahama fala tasma'u illa hamsa ba abinda za ka ji a wannan yini illa hamsa sai dai ƙaran dugadigai an gane ko ana tafiya shif 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 haka kawai shine iya abinda za ka ji amma ba wanda ya isa ya daga baki ya yi magana to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yajma'u inna Allah yajma'u yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirina a yinin alkiyama ubangiji ta'ala zai hada al'ummu na farko da na karshe kamar yadda ya faɗa hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwali wannan yini ne na rabe hukunci jama'anakum ku al'ummu na karshe ubangiji ta'ala yace mun hada ku wal awwalina da na farko kamar yadda kuma can cikin suratul waqi'a ya faɗa kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum shine yace fi sa'idin wahid a fili guda fayusmi'uhumud-da'i wato mai kira na Allah subhanahu wa ta'ala zai ji yadda su kira wayanfuzuhumul basar kuma gani zai zartu a cikin su kowa ana ganin shi ba wanda ya isa ya goye watadunu shamsu minhum kuma rana za ta kusanto da su daidai da kawunansu kwallon rana a wannan yini ubangiji ta'ala zai kusanto da shi daidai da kawunan jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi har sai ya kai tazarar da take tsakanin kwallon rana da kawunan jama'a shine gulgudan mil aka tambayi marwayicin hadisin mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi da mil yana nufin mil shine rata na tafiya wanda shi mil zira'i 1500 ne an gane ko wannan zira'i wannan zira'i 3000 zira'i 3000 shine mil guda shi kuma zira'i 2 in ka hada shi ne yake ba da meter 1 idan aka ce zira'i daga wannan yatsa zawwa bakin nan shi kuma rabin meter ne biyin shi kenan meter guda to zira'i 3000 shine mil guda kenan din mil meter 1500 ne an gane ko metr 2500 ne, mili biyu shi yake ba da kilo 3. To aka tambaye shi manzon Allah yana nufi da mil, wato gwalgwadan rata na tafiya shine zira'i 3000, kwallon rana zai kasance tsakanin shi da kawunan jama'a, ko kuma yana nufin mil wato shine muciya masayin kwalli, dan hakkin da ake sanya kwalli da shi, shi ma a larabci sunan shi mil. To wancan mil na tafiya manzon Allah yake nihi, ko kuma mil wanda yake masayin kwalli? To koma dai yaya ya kasance lamarin ko ba karami bane, kamar yadda wani dan uwa yake faɗa mana a hashashen Bature, tsakanin kwallon rana da doran ƙasa a yau tafiya ce ta wannan kilometer miliyan 160 a iya hashashen shi, yana iya kasancewa kuma yana iya kuskurewa. To amma a ranar kiyama za a kusanto da ita daidai da kawunan jama'a. Manzon Allah yake faɗa jama'a, wanda jibi zai hada jama'a, wani manzon Allah yace jibi har yayi nutso cikin ƙasa, bayan yayi nutso cikin ƙasa zai fito jibin jama'a, wani jibi zai kama masa zuwa idan sau ma'alwalinta kenan, wani zai kawo masa gwiwa, wani zai kawo masa madaurin gyauto, shine nan madaurin wando, wani jibi sai ya masa lizzami, ma'ana sai ya zo daidai da kunnuwan shi haka. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa tadunu shamsu minkum, rana za ta kusanto da su. Fa zakara hadithan shafa'a, Abu Huraira sai ya ambata wannan hadisi mai tsawo, hadisin shafa'a. A lokacin nan fa ya atuna Ibrahima, hadisi ne mai tsawo, malam ya dan takaita shi ana, jama'a za su je gun annabi Ibrahim alaihi salam, bayan cewa kafin annabi Ibrahim sun je gun annabi Adam alaihi salam, sun je gun annabi Nuhu alaihi salam, a mataki na uku ne za su zo gun annabi Ibrahim alaihi salam. Fa yaquluna, sai su ce da shi, anta nabiyullahi, kai annabin Allah ne, wa khaliluhu min al-ard, kuma kai ne badadin sa wato aban kasa. An gane ku? Wa khalilullahi min al-ard, kai ne badadin Allah daga cikin mazawwa kasa. Allah ya maida ka matsayin badadi kake, kamar yadda ya faɗa wa man ahsanu, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila. Ishfa'alana ila rabbik, za su ce da shi, ya Ibrahim, ka nema mana ceto gun ubangijinka, ya rabe hukunci, kowa ya san makomarsa, domin tsayuwa ta yi tsayuwa, bala'i yayi, tsanani yayi tsanani, a lokacin nan gaba ɗayan al'ummu famarsu, a rabe hukunci, kowa ya san matsayinsa, dan wuta ya tafi wuta, dan aljanna ya tafi aljanna. Shine a lokacin da suka shawarci juna, wane ne za mu sa gaba ya nema mana alfarma, ya nema mana ceto gun ubangijinmu, ya rabe hukunci, kowa ya san matsayinsa, za su je gun annabi Adam. Annabi Adam alaihi salam ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa, ya ce ku je wajen annabi Nuhu. A je wajen annabi Nuhu, shi ma ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa, ya tura jama'a cewa ku je wajen Ibrahim alaihi salam. To shine anan an zo gun annabi Ibrahim alaihi salam, an nemi cewa ya shige gaba, ya nema mana ceto a gun Allah subhanahu wa ta'ala, ya nema mana alfarma, Allah ya rabe hukunci, kowa ya san matsayinsa. Fa yaqulu, annabi Ibrahim sai ya faɗa, shine yace fa zakara kadhibatihi, wato sai ya ambata, manzon Allah ya ambata waɗannan ƙarirraki guda uku da annabi Ibrahim alaihi salam da yi. An gane ko? Idan aka ce al-kadhib, shine al-ikhbaru bi khilafil waqi, ba da labari game da sabanin abinda wato yanayi yake ciki, wanda shine ainihin ƙarya a larabci, ko kuskure kai a larabci. Wannan kuskure ana kiran shi ƙarya, kamar yadda bayani ya gabata. Mun yi bayani, aka tambaye ka yau wace rana, sai ka ce yau Alhamis ce, ko ka ce a yau Asabar ce, to kaga ai wannan kuskure ne to amma a larabci sunan shi kariya saboda ka bada labari da sabanin waqi'in abu saboda yau muna juma'a ba alhamis bace kuma ba asabar bace ba kamar yadda bayani ya gabata da yace ma matarsa Sara in har wannan shugaba ya tambaye ki menene matsayin ki game da ni kice ke yar uwata ce an gane ko kice ke yar uwata ce to kaga ai maganar kusan haka ce yar uwar shi ce yar uwa ce ta addini domin duk inda mu'mini yake dan uwa mu'mini ne innamal mu'minuna ikhwa to amma dai kaga ai sabani ne ga abin da yake waki matar shi ce tunda shi sarki ya kace in tace masa yar uwar shi ce yar uwar wannan dan uwanta ne kaga shi abin da zai fahimta yan uwantaka ta danganta saboda shi bai san ba yan uwantaka ta addini to shine anan dai zai ambata waɗannan maganganu uku da yayi wanda kuma ba haka bane annabi ibrahim alaihi salam zai ce nafsi nafsi wato ni ma dai ta kaina nake ta kaina nake ni ma ban san ba menene mafutata izhabu ila musa ku tafi zuwa ga annabi musa alaihi salam shi ko zai iya shige muku gaba to a takeice dai wannan hadisi malin ya zo da shi domin nuna mana wato duk matsayin nan da annabi ibrahim alaihi salam yake da shi to ga yadda lamari fa zai kasance a yinin alkiyama yanda yinin alkiyama yini ne wanda yake ya bambanta da sauran kowane yini yini ne wanda ba a taba yin kamar shi ba kuma ba za a yi ba wani bayan shi shine karshe shine malam yake fada taba'ahu anas an annabi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik ya ma abu huraira Allah ya kara masa yadda mu taba'ar riwayar wannan hadisi wanda ke bayani game da ceto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a karkashin baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake fada yarhamullahu umma isma'ila Allah ya ji kan mahaifiyar annabi isma'il ita ce Hajar laula annaha ajilat manzon Allah yace in ba dan tayi gaggawa ba ta ringa tona rami domin ruwan zanzam ya taru lakana zamzamu ainan ma'ina manzon Allah yace wallahi yace zamzam da ya zamanto idan ruwa ne wanda yake mai gudana zai ta yawo ko ina in ba dan ita tayi gaggawa kamar yadda zamu iske a hadisin da ke bayan shi da ruwa ya ringa kulkulowa kawai sai ta ringa tona rami ta ringa tona rami an gane ko ta ringa zamzam ma'ana ruwa ya tsaya ya taru a bude in ba dan tayi wannan gaggawa manzon Allah yace lakana zamzamu ainan ma'ina da ruwan zamzam manzon Allah yace ya zamanto idan ruwa ne wanda yake mai gudana wanda zai keta ya zama korama ko ina ya tafi to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari wanda wannan shi ma yana nuna mana daraja da martaba ta annabi ibrahim alaihi salam sannan hadisi na gaba shine malam yake fada wato kamar yadda kasir ibnu kasir yake fada cewa wato na kasance ke cewa ni da Usman ibn Abi Sulaiman muna zaune tare da Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn Jubair sai yake fada sai yake cewa ma haka za haddathani ibn Abbas yace wallahi ni dai ba haka ba Abdullahi dan Abbas ya bani labarin wannan hadisi walakinahu qala iya abin da ya fada mun akabala ibrahimu bi isma'ila wa ummihi alaihi musallam wato ibrahim alaihi salam ya gabato da ɗansa isma'il da mahaifiyarsa Hajar amincin Allah ya tabbata akan su wa hiya turdi'uhu a lokacin nan tana shayar da shi ma'aha shanna wato tare da ita wato akwai shanna ita ce salka idan aka ce shanna ita ce salka wadda ake zuba ruwa jam'un ta shine shinan
shine sai yake cewa an gane ko wato lam yurafihu ma'ana bai daukaka shi wannan riwaya kenan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma jaa biha ibrahimu wa bibniha isma'ila wato lokacin na annabi ibrahim wato sai yazo da ita kenan ita mahaifiyar hajar da danta isma'il kenan ya ajje su a wannan dawa na makka kamar yadda kenan a wannan riwaya ta uku da malam yazo da ita hadisi mai tsawo wanda duka yana bayanin duka ainihin yadda lamarin ya kasance to shine a riwayar ta kasir ibnu kasir ibnu al-muqallib ibnu abi wada'a shine sai yace yazidu ahaduhuma ala al-akhar ɗaya daga cikin su yana dadawa akan wato riwayar ta dan uwansa kenan duka yadda hadisin yazo kenan riwaya ta ma'amar daga ayyub ibnu abi tamima as-siktiyani da shi kasir ibnu al-muqallib ibnu abi wada'a shine sai yace yazidu ahaduhuma ala al-akhar kenan ɗaya daga cikin su yana dadawa akan riwayar dan uwansa kenan wata an samu kari wata kuma an samu ragi a cikin riwayar shine gaba ɗayan su kenan wato malam ya jumulce su daga sa'id ibnu jubair wato yake fada qala ibnu abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake fada awwalu mattakhadha an-nisa'u limunqaqa min qibali ummi isma'il yace farkon abinda mata suka riki wato shine al-mindak idan aka ce mindak shine damara an gane ko da mata suke dauri ciki haka damara da suke wanda kasancewar ita damara ta kan ba mutun dama a lokacin da yasa wani aiki mai wahala a gaba idan mutun yayi damara to ba zai wato kula da wani tattare tufafi da sauransu to ita mahaifiyar annabi isma'il alaihi salam ita ce farkon wanda ta zo da wannan damara shine yace awwalu mattakhadha an-nisa'u limindaka min qibali ummi isma'il farkon abinda mata suka rika na damara sun same shi ne ta bangaren wato mahaifiyar annabi isma'il sai yace ittakhadhat mindakan li tu'affiya atharaha ala sara wato ta riki wannan damara domin ta shafe sawunta ga sara kenan matar annabi ibrahim alaihi salam ita wannan damara da suke yi to sai su saki shine kenan mayafin su wannan ko kuma gaba ɗayan tufafin su sai zamanto yana jan ƙasa amma an daure nan ciki kenan ita ko hikimar ta da ta yi anan saboda ta shafe sawunta ita matar annabi ibrahim alaihi salam sara dan karta ga wani waje ne hajar ta tafi shine hikima an gane ko amma asali idan aka ce min daka shine ma'ana kenan damara da ake daure ciki to shine anan sai yake fada thumma jaa biha ibrahim kenan bayan sun fita ta shafe ta yi damara ta shafe sawunta annabi ibrahim alaihi salam sai ya dauke ta wa bibniha isma'il da danta isma'il wa hiya turdi'uhu a lokacin nan tana shayar da shi yana jinjiri hatta wa ba'aha indal baiti har ya zo da ita ya ajiye ta a gun wato dakin Allah mai alhurma an gane ku lokacin nan kawai sai gurbin dakin fondasiyon kin dakin akwai shi amma kan wani tudu yake da yake kasa duka ta rufe go sai da ya kawo ta ya ajiye ta a gun dakin amma shi kanshi annabi ibrahim alaihi salam bai san ba me yake wurin Allah dai ya umarce shi cewa ya kawo ta wannan guya aji inda dauhati gun wata babbar itaciya fauka zamzam wanda take sama da wato rijiyar zamzam wannan kenan labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba Abdullahi dan Abbas
an gane ko a wannan lokaci kenan yanayin wurin yadda yake fi a'ala al-masjid wato agu wanda yake mafi daukaka game da masallaci kenan wurin da yake bangaren tudu nan ne annabi ibrahim ya kawo ta ya aje walaysa bi makkata yawma idhin ahad wato ya fada yace a lokacin nan wato a makka babu daidai da mutum daya babu kowa ungurmin jeji ne walaysa biha ma'un kuma babu ruwa a gun fa wada'ahuma hunalika a wannan gune annabi ibrahim alaihi salam ya aje matarsa hajar da danta isma'il wawada'a indahuma jiraban fihi tamrun wasika'un fihima ya aje a gunsu wani burgami wanda akwai dabino a cikinsa da wata salka wadda ke cike da ruwa idan aka ce jirab shine burgami wanda matafiyi yakan sanya guzurinsa a ciki an gane ko shine yace wawada'a indahuma jirabas sai ya aje musu wani burgami fihi tamro a cikinsa wato akwai dabino wasika'un da wata salka fihi ma'un wadda akwai ruwa a cikinta thumma qaffa ibrahimu mundalika sannan ibrahimu alaihi salam sai juya yana mai tafiya thumma qaffa sannan sai juya wannan min al-qaffa ne idan aka ce al-qaffa ita ce kiya qaffa ma'ana ya juya mundalika yana mai tafiya da ya aje su sai juya ya tafi fatabi'athu ummu isma'il mahaifiyar annabi isma'il sai ta biyo bayan sa faqalat sai ta fada tace ya ibrahim tace ya kai ibrahim aina tazahabu wa tatrukuna bi hadhal wadi alladhi laysa fihi insun wala shay tace ya ibrahim ina zaka tafi ka bar mu a wannan jeji wanda babu dan adam a cikin sa wala shay'un babu komai didi da ruwa babu ago faqalat lahu zalika miraran ta fada masa wannan fada sau da yawa tace ya ibrahim yaya zaka tafi ka bar mu a wannan jeji inda ba komai babu dan adam ba komai ta fada ta maimaita waja'ala la yaltafitu ilaiha ibrahimu alaihi salam shi ko ya hadu baya ma waiwayata waja'ala siya hadu la yaltafitu ilaiha kwata kwata baya waiwayata da ta gaji faqalat lahu sai ta ce masa Allahu amaraka bi hadha shin Allah ne ya umarce ka game da wannan lamari cewa ka kawo mu ka aje mu a wannan gu ana sai Ibrahim yace na'am yace kwarai Ubangiji na shi ya umarce ni da haka qalat sai ta ce idhan la yubayyi'una tunda shi yasa ka cewa ka zo da mu ka aje mu a nan tace to na tabbata ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai tuzartar da mu ba kaga irin yaqini da Allah subhanahu wa ta'ala yake sakawa a cikin zukatan bayinsa mu'minai ta san tunda umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ba zai tuzartar da su ba domin duk abin da yayi akwai hikima a cikin shi tace idhan la yubayyi'una tunda shi yace ka zo da mu ka aje mu a wannan gu tace to na tabbata ba zai tuzartar da mu thumma raja'at a lokacin nan sai ta koma ta dina bin shi fanqalaka ibrahimu alaihi salam sai ya tafi hatta idza kana inda saniya har aka kai lokacin da ya isa gun saniya an gane ko idan aka ce saniya ainihi shine lalloki hanyar da take tsakanin duwatsu ita ce ake kira saniya wanda yana daga cikin hanyoyi waɗanda suke na shigowa birnin makka a lokacin na ya haisu la ya raunahu ya kai gunda ita hajar kenan da danta ba sa hango shi istaqbala bi wajhihi albayta wato sai ya fuskantu wajen wannan daki da fuskar sa thumma da'a bi ha'ula'il kalimati sannan sai yayi addu'a da waɗannan kalmomi. Me yasa muka ce gun daki? Saboda zamu iske da gun dakin abuye yake. Daga baya Allah ya bayyana ma Annabi Ibrahim kamar yadda ya kissanta mana a can cikin suratul Hajj, wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bayt. Allah ya nuna masa go aka sashi umarnin cewa ya gina daki. To anan da ya fuskanto wajen dakin thumma da abi haula'il kalimat, sai ya roki ubangijinsa da waɗannan kalmomi, ma'ana yayi wannan addu'a a wata nuska bi haula'id da'awat. An gane ku? Ya roki ubangijinsa da waɗannan kalmomi, wa rafa'a yadaihi, ya daga hannuwansa. Wanda wannan yana ƙara tabbatar mana ladabi daga cikin ladabba na addu'a, daga hannuwa. Daga hannuwa sababi ne daga cikin sababba na samun karɓuwar addu'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a hadisi sahihi, yake cewa inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahyi min al-'abdi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yurda huma sifran kha'ibatayn aw kama qala. Yace Ubangiji ta'ala mai matukar kunya ne, mai karamci ne, kunya wadda ta dace da girmansa. Yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannuwa ya roke shi ya dawo masa da hannuwansa wuhi ba tare da ya karba masa ba. Shine anan Ibrahim alayhi salam ya roki Ubangijinsa da waɗannan kalmomi, ya daga hannuwansa, faqala, sai yake fada a cikin addu'ar kamar yadda Allah ya kissanta mana, rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, rabbana liyuqimu ssalata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Yace rabbana ya ubangijina, rabbana ya ubangijin, yace inni askantu min zurriyyati, lalle ni na zaunar daga cikin zuri'ata, biwadin wato a wani jeji, gairar zizar'in wanda ba ma'abucin shuka, inda baitikal muharram gun ɗakinka wanda yake mai alhurma, rabbana liyuqimu ssalata, yace ya ubangijina nayi haka ne dan wato suje wannan zuri'ata wato su tsayar da sallah a lokacinta. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi, ya Allah roƙonka nake kamai da wasu zukata na wasu daga cikin mutane wato su ringa karkatowa zuwa gare su. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi, ya zamanto tana karkatowa da su da kauna zuwa gare su a duk wani lokaci zuwa lokaci. Warzuquhum minas samarati, yace ya Allah ka azurta su game da ƴaƴan itace, la'allahum yashkuruna, dan su gode ma ni'imomin da ka jaddada musu. To wannan kadan daga cikin addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi. Shine anan yace wa ja'alat ummu isma'ila turdi'u isma'ila, mahaifiyar Annabi Isma'il sai ta hadu tana shayar da danta Isma'il, wa tashrabu min zalika alma, kuma tana sha daga wannan ruwa da yake cikin salka, hatta idza nafida ma fi siqai, har aka kai lokacin da ruwan da ke cikin salka ya kare. Adishat wato sai ta yi kishirwa, wa Adisha ibnuha, dan nata shi ma ya ji kishirwa. Wa ja'alat tanzuru ilayhi yatalawwa, ta hadu tana kallon dan nata Isma'il yatalawwa, wato yana rikirkida akan kasa. Aw qala yatalabbat, shine yana rikirkida, yana juyawa, yana burgima saboda kishirwa. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilayhi, sai ta tafi tana kyamar ta kalle shi cikin irin yanayin da yake ciki. Fawajadat safa ataraba jabalin fil ardi yaliha, sai ta samu dutsin safa shine mafi kusacin dukkan wasu duwatsu da suke ban kasa kusa da ita, sai ta ga dutsin safa ya fi kusa da ita. Faqamat alaihi, sai ta hau kan dutsin safa. Summa istaqbalat alwadiya, ta fuskanto wannan kwari na birnin Makka. Tanzur tana kallo halatara ahadan, tana dibi halatara ahadan, shin ko ta ga wani falamtara ahadan dide da mutum ɗaya bata gani ba. Fa habadat min as-safa, sai ta sauko daga kan wannan dutse na safa, hatta idza balagatil wadiya, lokacin da ta isa cikin wannan kwari na Makka, rafa'at ta rafa dir'iha, wato sai ta dage shine gefin dir'iha doguwar rigarta. Idan aka ce dir shine doguwar riga da mace take sakawa a jikinta tun daga sama har ƙasa. Thumma sa'at sa'ayil insanil mashhudi, sannan sai ta ringa wato kaikawo, ta ringa gaggawa irin gaggawar mutumin da ya wahala, hatta jawazatil wadiya, sai da ta ƙetare wannan korabi. An gane ko? Wannan kwari sai da ta ƙetare shi. Thumma atatil marwa, sannan sai ta je kan marwa, shi ma dutse ne. Faqamat alaihi, ta hau kan marwa, fa nazarat, ta ringa tsinkayawa tana dibi, hal tara ahadan, shin ko ta ga wani, falam tara ahadan, daidai da mutum ɗaya bata gani ba. Fa fa'alat dhalika sab'a marrat, wato sai ta aikata wannan kaikawo sai da ta yi sau bakwai. Qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake faɗa, qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sai ya faɗa yake cewa, fadhalika sa'ayun nasi bainahuma, wannan shine kaikawo da mutane suke a yau a matsayin ibada, kenan wannan sa'ayi bainas safa wal marwa. Asali daga mahaifiyar ummu, wannan mahaifiyar Isma'il alaihi salam, ita ce ta yi wannan kaikawo. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sunnanta mana wannan sa'ayi kuma har izuwa kiyama. Amma asalin gaya, lokaci ya tafi nan, ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.